بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ga mamagodiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu dama haduwa a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na Litinin 27 ga watan Muharram, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445, wanda yau majalisi ne tafsir al-Qur'ani mai girma. Muna cikin suratul Baqara, inda za mu tashi aya ta 102 daidai. Mi Allah ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wattaba'u ma tatlu shayatin 'ala mulki Sulaiman.
Na'am.
Wa ma kafara Sulaiman walakin الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
الله سبحانه وتعالى يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. سيسك بي ما تتلو الشياطين أبند شيء النوسك كرن تروى على ملك سليمان أزامن ملك النبي سليمان. Kenan suka kisa bi abinda Allah ya sabkar musu na gaskiya a madadin sama, sai suka bi abinda shedannu suke karantawa suke bayyanawa a zamanin mulkin annabi Suleiman. Wa ma kafara Suleiman, da dai annabi Suleiman bai kafirta ba, walakinna shayatin kafaru, sai dai shedannu su ne wanda suka kafirta. Malume suka ce: me yasa aka ce annabi Suleiman bai kafirta? Me ya kawo wannan magana? Suka ce sababin saukar wannan aya, ahadul kitab ko kuma zamanin mulkin annabi Suleiman, ɗaya daga cikin almajiran annabi Suleiman yakan rubuce duk wasu maganganu masu fa'ida na hikima a majalisin annabi Suleiman. Idan ya rubuce ya kammala ya kare, sai a daga kujerar annabi Suleiman a ajiye su daga kasa. Haka ake yi har lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi ma annabi Suleiman rasu. Bayan mutuwa annabi Suleiman, shedannu sai suka nemo waɗannan takaddun da wannan rubuce-rubucen da wannan ɗalibin daga cikin ɗaliban annabi Suleiman yake rubutawa na hikimomi da ababuwa masu fa'ida, da suka tono su sai suka daɗa kalmomi na kafirci a duk kowace sadara, sai sun rubuta kafirci da shirka a ciki. Bayan sun yi haka, sai suka fito ma mutane da sun cewa wannan fa shi ne abin da annabi Suleiman ya mallaki mutane da shi. Kaga sun dada ƙarya a ciki, sun dada kafirci a ciki, dan haka jahilan su daga cikin su sai suka ce Annabi Sulaiman ya kafirta da irin wannan ayyukan da yake aikatawa, wanda wannan ayyukan shedanu ne suka rubuta suka dada a cikin ababan da almajirin Annabi Sulaiman ke rubutawa. Shine Allah madaukakin sarki sai ya mayar musu da martani wa ma kafara Sulaiman, Annabi Sulaiman bai kafirta walakin na shayatin kafar, sai dai shedanu su ne wanda suka kafirta. Yu'allimuna an-nasa as-sihr, suna koya ma mutane sihir. Wa ma unzila ala al-malakai, kuma da dai ba a sabkar da wani abu ba akan wasu mala'iku guda biyu. Malamai suka ce ana nufin mala'ika Jibril da Mika'il, suka ce ai an sabko sihiri ne. Mala'ika Jibril da Mika'il su ne suka sabko da sihiri, su ne ke koya mutane sihir. Shi ne sai Allah ya kore dan wama a wannan wurin nafiya ce. Wama unzila ala al-malakai, ba a sabkar da wani abu ba akan wasu mala'iku guda biyu, ana ne mala'ika Jibril da Mika'il. Bi Babil, a garin Babil. Harut wa Marut, wanda ake ce ma Harut wa Marut, da dai ba a yi hakan ba. Ina fatan mun gane. Wasu malamai suka ce Harut wa Marut kinnan sunan wasu mutane ne guda biyu da suke koya ma mutane sihir. Kenan Harut wa Marut su ne suke koya ma mutane sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, da dai ba su koya ma wani mutum dai ba bi ma'ana sihiri, bale har su ce da shi cewa mu fitina ne, fala takfur, karka kafirta. Kenan babu batun cewa mala'iku ne suka sanko da sihiri suna koya ma mutane. Wasu mutum guda biyu ne daga cikin mutanen da suka gabata suke koya ma mutane sihir. Fa yata'allamuna minhuma, sai mutane sukan zo wurin waɗannan mazajen guda biyu suna koyan ma yufarrifuna bihi bainal mar'i wa zawji, abinda akan iya rabewa tsakankanin mutum da matarsa. Yana za su koyan nau'i na sihiri, wanda wannan nau'in na sihiri yakan sa mutum ya rabu da matarsa. Ina fatan mun gane. Wanda wannan nau'i na sihiri shine ya zo a cikin hadisi da Annabi ke ce mishi attiwala. Nau'i na attiwala shine ababan da mutane suke yi a jahiliya, ko kuma wanda masihirta suke yi domin su kulla alaka kyakkyawa tsakanin mace da namiji. Ina fatan mun gane. Haka akwai sunkuyansa, shine rabewa tsakanin ma'aurata ta hanyar yin sihir. Ina fatan mun gane. Yana duk wani wanda zai zo ya hada tsakankanin masoya, wannan abin sihiri ne. Koko wanda zai zo ya raba tsakankanin masoya, wanda wannan sihiri ne, wanda kuma hakan akan same shi da dama a cikin mutane. Ina fatan mun gane. So da dama akan samu a samu matsala tsakanin miji da mata, sai a raba su ta hanyar sihiri. Yana son ta tana son shi, yana kaunarta tana kaunar shi, amma sai a raba su ta hanyar sihiri. Ina fatan mun gane. Akan raba uwa da ɗa ma, ko uba da ɗa ta hanyar sihiri. Ina fatan mun gane. Idan aka ga ɗan daga cikin ƴaƴansa yana daga cikin yaro mai ladabi, mai hankali, wanda ya iya tafiyar da dukiyar uban, sai uban ya so shi ya kulla alaka kyakkyawa da shi, duba ga cewa yaro ne mai hankali mai tana kwari. To hakan yakan sa wasu mahassada su yi kokarin yin sihiri tsakanin wannan ɗa da mahaifinsa don su raba su. Ko kuma mai gida da ɗansa da yaransa, ya kasance yaron ya samu ɗaukaka, ya samu hanya ta hanyar wannan mai gidan, saboda iya mu'amalanta mai gidan da yake yi, koko saboda iya kala-kala da kuma shige na kasuwanci, sai ya kokarin raba su ta hanyar sihiri, sai mai gidan ya ga baya san dan gidansa. Wannan duk yana faruwa, wanda kuma yin hakan sihiri ne. Kenan za su koya a wurin waɗannan mutanen guda biyu, ma yufarrikuna bihi bainal mar'i wa zawji, abinda za su iya rabewa da wannan abin na sihiri tsakankanin mutum da matarsa. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah, su kan bus kasance ba masu cutarwa bihi da wannan sihirin, min ahadin, a kowane kowa ma, illa bi idhnillah, sai da izinin Allah madaukakin sarki. Nan kaga sihiri ko shakka babu yana da tasiri, amma tasirin shi ba zai faru ba sai da izinin Allah. sai in Allah ya so faru abun sai in Allah ya so sihirin ya samu wanda aka yi masa sihir ina fata mun gane wa yata'allamuna ma yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum zaka ga suna koyan abin da zai cutar da su wa la yanfa'uhum ba zai amfane su ba wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq kuma sun riga sun san cewa duk wanda ya sai sihiri da imaninsa ya masanya imaninsa da sihiri ma lahu fil akhirati min khalaq baya da wani sauran rabo gobe alqiyama wala bi'sa ma sharu bihi anfusa ya munana tir abun muni da abin da suka sai kanuwansu da shi wallau kanu ya'lamun da a ce suna da cikakken masaniya game da menene karshen masu aikata wannan munanan aiki walau annahum amanu
walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khair لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّهُمْ دَا أَجِي سُوْ آمَنُوا سَنْيِ إِيمَانِ دَا أَلَّا مَدُوكَ كِنْ سَرْكِي وَاتَّقَوْ سَكَ جِسْءُ رَنْ دُوكُوْ كِنْ أَلَّا سَكَ يَأَبُنْدَ أَلَّا يَجِسِي سَكَ نِسَنْكَ أَبُنْدَ يَحْنِسُ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَلَّي أَبُنْدَ أَلَّا يَتَنَدَى نَلَادَى أَكَنْسُ شِينِ يَفْعَلُ الْخَيْرِ أَغْرِسُ gane ko kenan da thawabun min indillahi khair law kanu ya'lamun da a ce dai suna da cikakken masaniya amfanin ladan da za su samu idan suka kafurce ma yin sihiri suka imani da Allah madaukakin sarki sai Allah ce
ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء
Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah la taqulu ra'ina kada ku ce ra'ina abinda ake nufi da shi shine amhilna wanzurna dan jaramu dan dakata har mu yi kokarin fahimta abinda kake faɗa mana bai ma'ana amhilna dan jaramu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har mu fahimci abin da kake faɗa mana mu yi kokarin kiyaye sa shine ra'ina sai Allah ya ce la taqulu ra'ina kada ku ce ma annabi ra'ina wa qulu unzurna sai dai ku ce unzurna dan jaramu dan shuraramu ba mu da mu kiyaye abin da ka faɗa dan mu har da cishi mu fahimce shi ina fata mun gane wannan abin da aka hani musulmi su faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda a wurin ahlul kitab zagi ne sai ahlul kitab suka dinga amfani da wannan lafazin domin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa yace lafazin ra'ina sahabban annabi suka yi amfani da shi ta manufa mai kyau dan nema ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan jira su ya shurara musu su yi kokarin har da ce abin da yake faɗa musu na wahayi kuma su fahimci abin idan ya gaisa su dan jira mu kiyaye kafin ka gaina gaba shine ra'ina to amma a wurin yahudawa a yaransu ra'ina zagi ne da raina mutum sai suka ga ato mu da muke labewa mu dinga zagin manzon Allah a kuɓa oye to kaga ai ga dama ta mu zage shi a bayyana ba san ba san muna zage shi ina fata mun gane sai ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce mishi sa'ad ibn mu'az sai ya fahimce su saboda ya san yaren yahudawa sai ya ce mai yahudawa Allah ya tsine muku albarka idan na daɗa jin wannan kalmar ta fito daga bakin ɗayanku ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to wallahi zan tsare wuyansa da takobi ina fata mun gane ya ce zai tsare wuyansa da takobi to dalilin haka sai Allah ya hana masu imani ma su yi amfani da wannan kalma saboda tana da halshi ma'ana mai kyau da mummunan ma'ana to kasancewa tana da harshe biyu sai a yi amfani da lafazin da bai ɗauka wata ma'ana sai kyakkyawan ma'ana wa qulun durna sai ku ce dan jiramu dan dakata mana wasma'u Allah ya ce kuma ku shurari abinda ake gaya muku na wahayi ku bada kunnon ku ku ji abinda ake gaya muku dan ku yi aikin shi walil kafirina azabun alim lalle azaba mai radadi za ta tabbata ga wanda suka kafirce ma Allah a gobe alkiyama kaga wannan ayat tana hana mu mu koyi da ahlul kitab a cikin ayyukansu da sufofinsu saboda koyi da su a zahiri yana sa kai koyi da su har a boye ina fata an gane kaga wannan kalmar da aka hana masu imani su yi amfani da ita kalma ce wadda mai kyau ce masu imani suna fadatta ga manzon Allah da manufa mai kyau to kasancewa kafirai su ne ahlul kitab sukan yi amfani da wannan lafazin da mummunan nufi sai Allah ya hana ayi amfani da shi gaba daya da kuma tabi'ar su ce sukan zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce da shi assalamu alayka imana halaka ta tabbatar maka mutuwa ta tabbata a gare ka sai annabi ya ce musu wa alaikum kuma ta tabbata a gare ku saboda ya fahimci abin da suke faɗa ina fata mun gane wata ran Aisha da taji sun hada mu manzo Allah irin wannan sallama ta fahimci abin da ake nihi ta gane su sai ta dura musu zagi ta la'ane su akan wannan kalma sai annabi ya ce ina da kin dakata akan ce musu wa alaikum da yafi kenan akan su su ma ta tabbata ina fatan mun gane dan haka wannan kalmar tara'ina da yake a wurin su zagi ne sai suka dinga amfani da ita ga manzon Allah da mummunan manufa mai jin su zai yi zaton kyakkyawan manufa gare su su kuma a boye suna zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa bai dace ba sam ayi koyi da hadin kitab an samu hadisai da dama wanda suka zo suna karantar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa a nisanci koyi da ahlul kitab hadisi ya zo a cikin sunan abi dawud manzo Allah tsira da mu ci Allah sabbata a garin shi yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamance ceniya da mutane to shi yana ɗaya daga cikin su haka hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim da Musnad hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga manzo Allah tsira da mu ci Allah sabbata a garin shi annabi yace al mar'u ma'a man ahabba lalle mutun yana tare da wanda yake so yake kauna yana za a tashi mutun gobe alqiyama tare da wa'anda yake so yake kauna idan kana son mutanen kwarai mutane na alkhairi to sai Allah ya tashi ka tare da su in kana son mutanen sharri da mutanen banza sai a tashi ka tare da irin waɗannan mutanen Allah ke shi mu kare ma ya waddu alladhina kafaru min ahli alkitab ma ya waddu alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin ba abinda ahli alkitab suke so suke kaunata suke burin su samu da su da mushrikai an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum ba abinda ba sa so nake san cewa ba abinda ba sa kauna ba abinda suke ki suke kyashi su alul kitab da wanda yake su mushrikai ne shine a ce ga wani alkhairi ya sauko daga ubangiji ga wata aya ta sauko tana shiryar da ku yin kaza wanda yin hakan zai sa ku samu alkhairi ba sa san haka ba sa kauna haka wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha shi kuma Allah madaukakin sarki shike kebanta wanda yaso daga cikin bayansa da jinkansa da rahamarsa wallahu bil fadli al azim lalle Allah madaukakin sarki shine ma'abucin falala mai girma sai Allah ya ce
mana sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha na'ti bi khairin minha aw mithliha ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
التي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية babu wata aya da zamu shahi wani hukuncin da ke tattara da ita aunun siha ko kuma mu jinkirtar da wannan aya na'ti bi khairin minha aw mithliha to sai mun zo da mafi alkhairin wannan aya aw mithliha ko kuma kwatankwacin ta wannan ayat tana nuna mana akwai annasu a cikin shari'ar musulunci shine ga wani abu da wanda an hukuntar da wajibcin yin shi sai a zo a shafe shi a kawo wani a madadin sa wanda yafi sa sauki ko yafi sa dama ina fata mun gane shine manan sahmin ayatin babu wata aya da zamu shahe wani hukuncin da yake tattare da ita aunu siha ko kuma mu jinkirtar da wannan aya ko mu mantar da annabi wannan aya na'ti bi khairin minha wa mithliha to sai mun zo da mafi alkhairi dangane da wannan ayat da muka shafe hukuncin da ke karshen ta ta fuskar sauki da rangwame aw mithliha ko kwatankwacin da ta fuskar sauki da rangwame alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka san cewa balalle Allah akan komai mai cikakken iko ne alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin baka san cewa ba mulkin sammai da kasai gaba daya na Allah ne shi kadai wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ai ba ku da wani wanda ba Allah ba wanda yake mai shibanta al'amuran ku gaba daya ko kuma wanda zai taimake ku akan makiyan ku da ƴan adam ku in ba Allah shi kadai madaukakin sarki ba kaga wannan aya tana nuna mana Allah yakan yi annasikh yana annasikh wal mansukh annasikh wal mansukh yana shiga ne cikin umarni ko hali umarni yakan doki wajibci ko abin da yake mustahabbanci Allah yakan umarnin yakan umarce ka da aikata kaza ko annabi ya umarce ka aikata kaza to kalkashin umarni akan fahimci hukunci biyu ko ya kasance wannan amrkin na wajibci ne ko ya kasance na mustahabbi na mustahabbanci ina fata mun gane ko kuma hani shi kuma shi ma ya kumshi hukunci biyu ko hani na haramtawa ko kuma hani na karhantawa to shafe abu yakan shiga ne kalkashin waɗannan hukunce-hukunce ina fatan mun gane a wani wurin sai kaga Allah ya wajabta muku yin kaza sai daga baya kuma sai Allah ya shafe wannan hukunci ya kawo muku mafi sauki game da wannan ya ce yanzu ya halatta muku yin abin da ya hade ku ina fatan mun gane wani lokacin Allah ya haramta muku aikata kaza kuma daga baya sai Allah ya zo ya ce yanzu an ba ku daman yin haka wani lokacin an hukumta kaza kaza ne an bashi wani lokaci mai tsawo wani lokacin kuma sai Allah ya shafe wannan hukuncin sai a kawo sauki akan wancan hukuncin a rage adadin kwanakai ko watanni ina fata mun gane kenan annasikh yana shiga ne cikin abin da yake wajibi ko kuma wajibi na dole ko kuma mustahabbi ko abin da yake hani na haramci ko kuma hani na karhanci annasikh baya shiga a cikin bada labari bai shiga cikin akhbar ina fata mun gane bayewa a bada labarin kaza cin alqur'ani ya ce kaza ya faru gaba ya ce an share wannan abun mai faruwa ina fata mun gane kenan annasikh yana shiga a cikin abin da shafi hukumce-hukumce sai Allah ya ce
am turiduna an tasalu rasulakum kama suila musa min qabl wa man yatabaddali al-kufr bil iman faqad dhalla sawaa'a as-sabeel wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfa'u hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir
yawa kafin nan zaka ga nau'ika na annasikh da suke zawwa kamar haka ne na farko zaka samu an shafe tilawar aya da hukunci ta gaba daya ina fatan mun gane Allah ya sabko aya wanda ke doke da wani hukunci sai a shafe tilawar ayar da hukuncin gaba daya zaman to dukan su ba naskhu na biyu shine a shafe hukunci a bar tilawar tana ana karanta aya amma wannan hukuncin yanzu an shafe shi ba a aiki da shi ina fatan mun gane sai annasikh na uku shine a shafe tilawa a bar hukuncin yana nan wannan duka anwa'a ne na annasku da suka zo a cikin alqur'ani tare da musallansu daban-daban wasu kuma sun zo karkashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki yace am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qab am a wannan wurin munqati'a ce wanda take zuwa da ma'ana bal ba komai kuke so kawai sai ku dinga tambayan manzanku kamar yadda aka tambaye annabi Musa da farko irin tambaya ta raini irin tambaya ta neman kure ba wai tambaya ta neman fahimta wanda hakan bai dace ba wa man yatabaddal kufra bil iman duk wanda ya canza kafirci da imani ko ya canza imani da kafirci faqad dhalla sawa as-sabil to hakikan ya bace ma hanya madaidaiciya Ibn Kathir yace abinda Allah madaukakin sarki ya nufi a cikin wannan aya shine zargin masu tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wasu abubuwa bisa ga fuska ta nacewa ina fata mun gane ko kuma tambaya ta kure ba wai ta fahimta kamar yadda banu Isra'il suka dinga ba annabi Musa irin waɗannan tambayoyi dan alƙura da makamantansu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ya faɗa يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقال سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم هكا اللاتي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها هنا فاتم الغاني بأسا يوان تنبايا ko kuma tambaya ta kure ko kuma nacewa a cikin tambaya wanda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo sun nuna haka na cewa bai kamata ba ku dinga yawan tambaya annabi akan abin da ya shiro kyale ku akai yin hakan matsala ce Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Muslim an al-Mughira ibn Shu'bah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul yace naji manzo Allah tsira da manzo Allah sabbata a gare shi yana cewa inna Allah kariha lakum thalatha lalle Allah madaukakin sarki ya ki muku abubuwa guda uku qila wa qala tace nace mutane su guje shi wa ida'atul mal da tuzartar da dukiya a inda ba a buƙatar yin haka wa kasaratu su'al da kuma yawan tambaya ba a san haka wannan halaye guda uku Allah madaukakin sarki ya kyamace su gare ku ku daina yin su haka imamu al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi da imamu ahmad an amir ibn sa'ad ibn abi waqas an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah tsira da manzo Allah sabbata a gare shi yace inna a'zama al-muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuhram fa hurrima min ajli mas'alatihi lalle yana daga cikin mafi munin mutane da mafi munin musulmi wurin aikata laifi da abinda bai kamata ba shine wanda zai tambaya dangane da wani abun da ba haramta shi ba sai a haramta shi a sanadiyar tambayar da yake sai ba a san yin tambaya ina fata mun gane bale tambaya a inda ba a buƙatar yin tambaya haka hadisi ya zo a cikin sahih muslim qala yake cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala manzo Allah tsira da manzo Allah sabbata a gare shi ya mana huduba fa qala sai annabi yace ayyuhan nas ya ku mutane قد فرض عليكم الحج فحجوا لله ko shakka babu an farlanta muku yin aikin haji dan haka ku yi aikin haji fa qala rajulun a kullu amin ya rasul allah sai wani mutum yace wai kin a duk kowace shekara ce ya makin allah ka farlanta mana yin haji fa sakata sai annabi shiru ya kyale hatta qala ha thalatha har sai da ya fadi wannan kalma su uku فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيما ذا الله تيرا da amince Allah subhanahu wa ta'ala shi yace law qultu na'am la wajaba da nace eh da ta wajaba wala mastata'tum da ku ba za ku yi haka ina fata mun gane yana annabi da yace musu haqiqa Allah madaukakin sarki ya farlanta muku yin haji dan haka ku yi aikin haji kaga da sun dauki wannan magana akai aiki da ita da an wuce wurin kuma kowa ya fahimci abin da ake ni wannan mutane sai ya ce ya ma'aikin Allah a kowace shekara ma an wajabta mana yin hakan annabi kyale shi ya manzan Allah ai duk shekara ne wa aka wajabta mana yin hakan annabi shiru na uku ya ce ya manzan Allah wai wannan hajjin duk shekara ce zamu sai annabi ce wallahi da na ce na amda ta zan wajibi a gare ku duk shekara sai kun je ku yi aikin haji kuma da na ce hakan da ba za ku yi hakan ba da abin ya yauni a gare shi yasa ba a san yin tambaya fa ka thumma qala sa'annan annabi ya ce da su zaruni ma taraktukum ku barna akan abin da na bar ku akai fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim ai ku sani babu abin da ya halakar da mutanen da suke gabanin ku sai da yawan tambayoyinsu da kuma saba mu annabawansu fa idza amartukum bi shay'in idan na kore ku da wani abu ku aikata shi fa'tu minhu mastata'tum ku yi kokarin jema wannan abin gwalgwadan iyawarku da kuzarin ku wa idza nahaytukum an shay'in idan nahane ku dangane da aikata wani abu fada'uhu ku bar wannan abin abinda nace ku yi ku yi abinda nace ku bari ka amma yawan tambaya ku nisanci wannan abin ina fatan mun gane shine nan Allah madaukakin sarki yake zargin masu yin haka am turiduna an tas'alu rasulakum shin kawai ba abinda kuke so sai ku dinga tambayan manzanku kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambaye annabi Musa gabanin haka wa man yatabaddalu kufra bil iman duk wanda ya canza kafirci da imani faqad dhalla sawa'a sabil haqiqan ya bace ma hanya madaidaiciya sai Allah madaukin sarki yace wadda kafirun min ahli kitab da dama daga cikin ahlul kitab sun gurace sun kaunaci lauyar dunaku min ba'di imanikum kuffar ina ma da su maido ku bayan kuna da imani ku kasance kafirai hasadan min indi anfusihim saboda hasadan da take cikin zukatansu ba abin da ahlul kitab suke so mafi yawansu su ga cewa lalle musulmai sun dawo sun yi ridda sun koma kafirai ba dan komai saboda hasad an ce saboda hasadar da ke cikin zukatansu dan a nuna littafansu ba su kore su da yin haka wannan abu ne wanda su suka samu ransu abu ne wanda yake son zuciyarsu ne suke ma masu imani hasada saboda sun san menene karshen mai imani rabauta ce da shiga gidan aljanna su kuma suna ganin cewa ina ma da a ce su kafirta gaba ɗaya dan a halaka gobe su shiga wuta Allah ke shi mai kare hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lakum alhaq bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su sun san menene gaskiya fa'afu dan haka kai annabi sallallahu alaihi wasallama hukuma su imani fa'afu ku yi afwa wasfahu ku kawar da kai ku yafi musu hatta ya'ti Allahu bi amri har lokacin da Allah ya zo da al'amarinsa shine lokacin da za a farlanta muku yin shahadi da karkashe su sakamakon abin da suke na kafirci inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki akan dukkan komai mai cikakken iko ne wa aqimus salata wa atus
zakata wa atus zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir
wa aqimus salata wa atus zakata ku tsaida sallah sannan ku bada zakat dukiyoyin ku wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin da abinda kuka gabatar wa kawunanku na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi a wurin Allah madaukakin sarki idan da abinda kuka gabatar na nau'ikan ayyukan alkhairi za ku samu sakamakon hakan a wurin Allah madaukakin sarki yana nan ya tanada muku shi zai sakanya muku shi gobe alqiyamah inna Allah bima ta'amaluna basir lalle Allah madaukakin sarki dangane da dukkan abinda kuke aikatawa basirun mai gani ne zai muku sakamako akan aikan da kuke aikatawa a ga wannan ayat tana koron masu imani bayan sun kiyaye sallah sun ba da zakkar dukiyoyinsu sannan su yi kokarin gabatar makansu dangin ayyuka na alkhairi ka gabatar makanka dangin ayyuka na alkhairi wanda yin hakan zai sa ka samu cikakken sakamako a wurin Allah dukiya ce Allah ya baka ciyar da ita bayan kayi zakka taimakama masu karamin karfi taimakama marayu taimakama miskinai da fakirai da wannan dukiya da Allah ya baka wannan abin da kai da wannan dukiyar taka shine wanda zaka samu a wurin Allah amma abin da ka ci abin da ka gina da abin da kai na kawo na rayuwa shikenan a nan duniya ya riga ya kare ba abin da zaka samu na dukiyarka sai abin da ka ciyar kai aikin alkhairi ina fata mun gane حديث يازو أشكن سيد البخاري لسنة النسائي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min mali, daga cikin ku wane ne dukiyar magajin shi ita ce tafi alkhairi wurin shi sama da dukiyar shi. Qalu ya rasulullah, sai sabbai suka ce ya ma'aikin Allah, ma minna min ahadin illa malu maluhu ahabbu ilayhi min mali warithi, ai babu wani ɗaya daga cikin mu sai face dukiyarsa ita ce mafi soyuwa a gare shi sama da dukiyar magajin shi. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace laisa minkum min ahadin illa malu warithihi ahabbu ilayhi min mali, to ku sani ai babu wani ɗaya daga cikin ku sai kasancewa dukiyar magajin shi ita tafi soyuwa a wurin shi sama da dukiyar shi. Malu kama qaddamta, dukiyarka ita ce wadda ka gabatar, wadda ka yi aikin alkhairi da ita ce, ita ce dukiyarka, ita ce wadda za ka iske sakamakon auren Allah. Wa malu warithika ma akharta, dukiyar magajinka ita ce wadda ka baro. Ina fatan mun gane, dukiyar magajinka ita ce wadda ka baro baya, dukiyarka wadda za ka amfana da ita ka samu sakamakonta a wurin Allah ita ce wadda ka gabatar. Ka yi aikin alkhairi da ita, ka gina makaranta, ka gina masallaci, ka tallafa inda ake buƙatar tallafawa, to wannan shi za ka samu sakamakon auren Allah. Amma duk abin da ka baro baya wannan ba naka bane ba, sunan shi dukiyar magada. Za a raba magada ita daga cikin wanda ka baro, ƴaƴanka, matanka da makamantansu daga cikin wanda suke cin gadanka. Kenan, in kana da hankali ka san me kake yi, abin da ya kamata ka yi gabatar da dukiyarka akan dukiyar magadanka. Ba wai an ce kar ka bar ma ƴaƴanka ba da jikokinka da masu cin gadanka ba komai, ka iya ka bar musu don haka zai taimaka musu daga baya, ba za su kasance suna roƙo ba, ba za su tagayyarwa da makamantansu. Amma kar ka zaɓi bara musu dukiyarka gaba ɗaya, kai ka manta kanka ka ƙi gabatar ma abin da za ka samu gobe a alkhaya. Ina fatan mun gane, sai ka yi ƙoƙarin gabatar da mafi yawa daga cikin dukiyarka, daga cikin abin da za ka samu gobe a kiyama, sai ka baro musu abin da ya sauƙaƙa daga cikin dukiya, daga cikin abin da za su gada. Ina fatan mun gane, don da wanda zai gaje ka ko ya kasance mutumin alkhairi da zai yi rawata dukiya ya aiki alkhairi da ita, ko ya zamanto mutumin banzar da zai zo ya ɓata dukiya a cikin lokaci kaɗan, kai ka ce ba dukiyar da aka sha wahala ana tara ta. Ina fatan mun gane, kenan mutumin da ke da hankali shi ne wanda zai ƙoƙarin son dukiyar shi sama da san dukiyar magajin. Sai Allah ya ce
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أهل الكتاب قبائل سكتي لن يدخل الجنة. Babu wani ɗaya da zai shiga cikin gidan aljanna illa man kana hudan aw nasara, sai wanda ya kasance bai yahudi ko wanda ya kasance yana bin addinin nasara. Haka yahudawa suka ce a lokacinsu, su ma nasaru haka suka faɗa. Ina fatan mun gane, yahuda suka ce babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya bi addinin yahudi, nasaru ma suka ce babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya bi addinin nasara. Allah ce tilka amaniyuhum, waɗannan ababen da suka faɗa amaniyuhum gurace-guracen ƙarya ne da suke dangana ma Allah madaukakin sarki, ba gaskiya bane. Qul ka ce musu, هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وكاووا هجك ودليل لك ينون حقا قسياني عند قسيكو كي تشكين أبن دكو كي دعوة نتشي وباب واندزي شغاء الجنة سيبه يهودي كوكو باب واندزي شغاء الجنة سيبه صعب بلا أبن دكو كفتابا قسيا بني با أبن دكي دي ديشيني من أسلم وجهه لله دو واندي سلم فسك الشغاء الله مدوك في سنك واندي إيماني دا الله يتبتد دا توحيدي وهو محسن alhalin yana mai yin ikhlasi yana yin mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyi da shi cikin dukkan abin da yazo da shi shine huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi to wannan yana da sakamakon sa da ladan sa a wurin ubangijin sa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da wani tsoro game da abin da za su haddace shi gobe alkiyama wala hum yahzanun sannan ba za su yi bakin ciki ba dangane da abin da suka bar na iyansa da zuriyarsa da iyalansu wa qalat alyahudu laysat an-nasara ala shay yahudawa suka ce laysat an-nasara ala shay lalle addinin nasaru ba komai bane ba wani addini bane wanda zai amfane mai aikata shi wa qalat an-nasara suma nasaru suka ce laysat alyahudu ala shay ai addinin yahudawa ba wani addini bane na komai da zai amfane ka gobe alkiyama dan haka ba komai bane kowane bangare haka ya fada madan uwansa wa hum yatluna alkitab alhalan suna karanta littafin da Allah ya sauke musu wanda a cikin littafin da aka sauke mai yahudawa shine mi at-taura an ba su labarin annabi isa a ciki at-taura tana gaskata annabi isa da irin sakon da aka ba annabi isa haka su ma nasara a cikin littafin da aka sauke musu na injila an ba da labarin annabi musa a ciki an ba da labarin at-taura a ciki tare da haka suke faɗa irin wannan maganganun da musulunci ce shine wahum yatulul kitab kadalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim haka ne su ma suka faɗa wanda basu sani ba irin maganar da su ma suka faɗa kina an samu wasu daga cikin mutane na da wanda ba ahlul kitab ba wanda maganar su ta dace da maganganun ahlul kitab haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce ana nufin laraba wanda suka zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai kenan ina fatan mun gane da suka kiyarra da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka suka fada kwatan kwacin maganganun ahlul kitab wallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah Allah zai hukunci tsakankanin su ranar tashin al-qiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun a cikin abin da suke samun sabani a cikin shi sai Allah
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
الله يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها باب وندك ظالمتي سمد ظالمتي مدنا ديحان مسلاتي أن ألا أنبتسونا ألا أشكس إن أكون الظالمي أدورا كسا توبي ديدي ظالمتي دا wanda ya hana masallatayyan Allah a ambaci sunan Allah a ciki ya hana ambaci sunan Allah a cikin masallati an yuzkara fi hasmu wa sa'a fi kharabiha sanne kokarin rushe masallatayyan ko rushe su ta hanya hana salloli a ciki da kuma hana ambatan Allah a ciki ko kuma rushe su ma rushewa ta hakika ta hanyar rugusa su ina fatan mun gane wasu malamai suka ce wannan aya tana magana ne da Baitul Maqdis lokacin da aka samu wani mutum da ake ce mishi Bukhtanassar ya hada kai da nasaru suka ruguje shi suka rusa shi ina fata mun gane wasu malamai suka ce a'a ana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi da sahabbansa da suka je aikin hajji shekarar da aka hana su su yi aiki ina fata mun gane radda shekarar da aka yi sulhu Hudaybiyya annabi ya zo da shi da sabban shi sun so su je su raye dakin Allah su ambaci Allah ya ciki kafaran Makka suka hana su kenan kaga hanan duka zai dauka nau'i biyu ta hanyar ruguza su da rusa masallaci ko kuma ya kasance ta hanyar hana bayin Allah shiga a ciki da ambaton Allah da yin sallah da zikirin Allah madaukakin sarki a cikin masallatai wasa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin to irin waɗannan ma kana lahum an yadkhuluha bai kasance a gare su ba su shiga cikin wannan masallatayyan illa khaifin sai ba shi suna cikin dardar da tsoro sakamakon da Allah zai musu kenan a sanadiyyan hana bayin Allah ambaton Allah a cikin masallaci ko ko ruguza masallatayyan Allah to ba za su samu nutsuwa ba lokacin da suke so su shiga masallatayyan su karan kansu ko da sun shiga za su shiga cikin dardar da tsoro da tashin hankali lahum fid dunya khizy suna da tozarci da kaskanci a nan gidan duniya ta hanyar za a yaƙe su a karkashe su wasu kuma a kawo su a matsayin fursunonin yaƙi walahum fil akhirati adhabun adhim sannan suna da azaba mai girma a gobe alkhiya sai Allah ce
walillahi almashriq wal maghrib fa ayna ma tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim
Allah ce walillahi almashriq wal maghrib mafudar rana da mafadarta lillahi na Allah ne shi kadai madaukakin sarki ina fata mun gane an ambaci mafudar rana da mafadarta saboda anan ne haske ke bayyana kuma ya fadi tare da cewa sauran jahohin ma gaba ɗaya na Allah ne shi kadai subhanahu wataala baya da abokin tarayya cikin mallakar jahohi gaba ɗaya kenan gaba ɗayan su na Allah ne fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka fuskanta duk inda kuka diba za ku dace da alqibla ta ubangiji za ku dace da yarda Allah madaukakin sarki ina fata mun gane wannan aya ta sabka ne akan mutanen da suka bace yayin da suke so su yi sallah suka kasa gano ina ne alqibla take ina fata mun gane ko kuma lokacin da mutum ke sallah akan dabbar shi ta nafila koda ko ya fara duban alqibla ya fara yin sallah to dabbar tana iya ta canza alqibla ta dibi wata jihar da ba jihar alqibla sai Allah ya ce walillahi almashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah mafudar rana da mafadar ta gaba ɗaya mulkin Allah ne mallakar sa ne shi kadai baya da abokin tarayya cikin mallakar sa duk inda kuka fuskanta duk inda kuka diba yayin da kuke yin sallar nafila akan abun hawa ko ko lokacin da kuka dimauce kuka kasa tantance ina ne alqibla to duk inda kuka kalla fa thamma wajhullah za ku dace da fuskar Allah a wurin za ku dace da yarda Allah za ku dace da alqibla a daidai wurin saboda Allah yana tare da ku a duk inda kuke tarayya ta ilimi kuma ya san abin da kuke aikatawa inna Allah wasi'un alim lalle Allah madaukakin sarki wasi'un alim masani ne wanda yake da yalwa cikin dukkan komai subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce
wa qalu takhadha Allahu waladan subhana بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
Allah ce wa qalu takhadha Allahu walada kafirai sai suka ce ittakhadha Allahu walada Allah ya rike da subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki dangane da abin da suke dangana masa nada bal ba gaskiya bane lahu ma fis samawati wal ard da abin da ke cikin sammai da kasai lahu nashi ne shi kadai to wanda ke mulkin sammai duka da wanda ke mulkin kasai gaba ɗaya da duk abin da ke cikin su gaba ɗaya za a ce ya buƙaci mata bale har ya soda kaga ba zai taɓa yiwa ba gaba ɗayan duniya kaunu gaba ɗaya da duk abin da kaunu ya tattare na halittu mallakar sa ne shi kadai ta yaya zai buƙaci mata goda subhanahu wataala ina ce subhanahu sarki ya tabbatar masa shi kadai daga dukkanin tawaya da aibu yadda suke jingina masa da bal ba gaskiya bane da wanda suke cewa Allah ya rike da lahu ma fis samawati wal ard da abin da ke cikin sammai gaba daya mallaka shi ne da duk abin da ke cikin kasai gaba daya mallaka shi ne kullun lahu qanitun dukkanin halittun da ke cikin sammai da kasai lahu ga Allah qanituna masu tambasawa ne ko masu kaskanta ne game da abin da Allah ke gudanarwa na kaddara akan su ko sun so ko basu so ko sun yarda da shi ko ba su yarda da shi ba dole za su tafi kalkashin tsarin Allah da yadda Allah ya tsara su tafi a cikin duniya ina fatan mun gane shine kullun lahu qanitun wasu malamai suka ce kullun lahu qanitun ai dukkan su ga Allah madaukakin sarki muti'una masu yin da'a ne gobe alqiyama ina fatan mun gane badi'us samawati wal ard badi'us samawati wal ard Allah da ya kage as-samawat sammai gaba ɗayan su wal ard da kasai dukkan su dan albade shine wanda ya kirkira ya farar ya samar ba tare da ya ga mudal ba tare ga ya ga wani yayi ba Allah shine wanda ya fara sammai sannan ya halicci kasai ba tare da ya ga wata sama ba matsayin mudal ko wata kasa matsayin mudal shine badi'us samawati wal ard wa idha qada amara idan yaso ya zartar da wani al'amari fa inna ma yaqul lahu kun fayakun kadai abinda yake ce mu abin nan kun kasance ya kunu sai ya kasance ina fatan mun gane duk abin da Allah ya so ya farar da shi ko ya yake yakan kasance kalkashin kun faka kasance sai abin ya kasance wanda hakan zai nuna maka girma ta kudura ta Allah madaukakin sarki da isa shi ina ganin ya kamata mu dakata abin da mu faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure ko makamancin haka Allah ya ce mana gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi